sannan da kuma gangarawa zuwa Makka domin yin tawajjuhu na haji da sa'i. Wannan su ni'imomin da Allah ya musu kenan alhazai. Mu kuma da muke gida, mu ma Allah bai ban mu ba haka ba wasu ayyuka da zamu yi mu kusanta zuwa gare shi. Sai ya azurta mu da wasu ayyuka na musamman wanda zamu yi mu ƙara kusanta zuwa gare shi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mana wannan kabbar bari wanda ake so mu tayawaita su, wanda shaytan da ƴan barandansa ba sa son su. Allah yana so ai tayawon girmama shi a yau, ana ta halili a gare shi, ana ta hamidi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Wannan kabbar bari tun daga wayewar gari ta howar ka hanyar idi da zaman ka nan har sai liman ya zo, sannan ne za ka yanke. To ibada ce da ake so mu yi ta a wannan rana. Allah yana so kuma za mu kusanta zuwa gare shi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Daga cikin abin da ake so mu yi a wannan rana ta idi kenan shi ne wanka na ibada wanda za ka yi, sannan ka sanya tufafinka mafi kyau a wurinka, sannan ka sanya turare mafi ƙanshi, sannan ka kamo hanyar zuwa. Wannan ayyuka da za ka yi duk ibada ne, za ka kusanta zuwa ga Allah. Allah yana son su, haka sahabbai suke yi, suna wanka, suna sanya turare, suna sanya tufafi mafi kyau. Daga cikin ibadar da yau za mu yi shine dunguma zuwa filin idi, wurin da za mu zo mu yi wannan kabarbari guda biyu, tahowarka da za ka yi kana kabarbari da iyalanka, ƴaƴanka, da matanka, da kai karan kanka. Kamar yadda hadisin Ummu Atiya take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce mu mu mata mu fita zuwa filin idi, manyanmu har ma da balagaggu cikinmu da tsofaffi a cikinmu, kai har ma da mata masu haila. Suka ce ya Rasulullah, mace mai haila ba ta sallah? Ya ce eh, ta halarci wannan alkhairin, ta ji huduba, ta ji wannan addu'ar da za a yi ta ce amin. To ya ƴan uwa, idan mace mai haila an ce ta zo, mace balagaggiya da ake kafa kafa da ita kar ta shiga, yau annabi ya ce ita ma ta fito ta zo idi. Tsohuwa inda za ta iya tahowa, ita ma annabi ya ce ta zo ta halarci wannan alkhairi. Don abin da ake so shine gaba ɗaya a fito ƙwai da kwarkwata, a taho, a cika hanyoyi, a cika filin idi. Wannan taruwar Allah na santa, wannan ita ce abin da ake ta ƙoƙari. A yaƙa duk wani dandazo na musulmi da za su taru su ji Allah ya ce, annabi ya ce, ba fa a san shi ana ƙyamar shi, domin wani alkhairi ne da Allah ya shimfiɗa. Tunda yayi wannan addinin ya saukar mana da shi, tattare yake da taruwa da dandazo. To Allah ya yaye mana cututtuka da suke damun mu, da abin da zai raba kanmu mu zama daban-daban, ko mu zauna a gida ba taruwa filin idi, ba taruwa sallar jam'i, ba sallar juma'a. Allah kakka saukar mana da wannan bala'i. Kada Allah ka nuna mana wannan lokaci, lokacin da za a ce kowa ya zauna a gida ba fita, cutar da za ta kawo haka, muna addu'a Allah kakka kawo mana ita. Wannan taruwa alkhairi ne, a haɗu, a gaisa, a yi sallama, a yi farin ciki, a nuna wato jin daɗi. Wannan ibada ce a wannan rana. Kaga kenan fitowarmu, ka taho kana kabarbari, har ma ake so in ba nesa ne ka taho a ƙafa, ka tattaka duk tako a ɗaga darajarka, a kankare maka zunubinka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ya ƴan uwa musulmi, daga cikin ayyukan da za mu yi a wannan rana ta yau, bayan mun zo idi mun yi wannan sallah raka'a biyu da huɗubar da za mu ji, sai kuma a koma gida a je a yi layya. wajen komawar ana so ka canza hanya, hanyar da ka zo ka sake wata. Malamai sun ta kokari mai hikimar haka, ko suka ce saboda hanyar da dukkan bi ita ma hanyar ta maka shaida, ko suka ce saboda yawan wanda za ku gaisa a hanya na zuwa daban na komawa daban. Wasu malaman suka ce a bar abin a dunkule, haka dai annabi ya kai ma kai, ya canza hanya ka canza, za ka sami ladan wannan canzawar. Domin sunna ce tashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akwai ƴan uwa ƴan agaji sun zo da rasiti na neman taimako wanda ake ayyuka na addinin musulunci da su, da shaida gashi za su zaga ƴan uwa. Duka rana ce da ake so a yawaita aikin alkhairi, sadaqar ka ka kyautata niyya, gobe kiyama za ta zo maka da ainihin girma kamar dutsen Uhud. Sai a zaga a ga su ma a basu wannan tallafi din. A yana cikin dukkan ayyuka na alkhairi bashi. A muna magana kan ayyuka da ake so a yi a yau. An koma gida, Allah ya hore maka abin yanka. Layyaki nan Allah ya hore maka, to ita ma ibada ce da ake so a yi a yau. Kuma idan ka yi ta a yau goma kenan, kana da falala guda biyu, ga ladan layya, ga kuma falalar kayan aikin cikin kwanakin da Allah ya fi so a yi masa aiki na kwarai. In kai gobe 11 ita ma rana ce ta layya, 12 ma haka, 13 haka, amma ba ta auku cikin goma ta Zulhijja ba. Idan ka yi ta a yau, kai ta shiga cikin kwanakin da Allah ke so a yi masa aiki kyawawa. Saboda haka in Allah ya hore maka, sai a koma kuma a yanka abin yanka. Wannan yankan shi Allah ke cewa lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah baya buƙatar wannan jinin ko naman, duk ba ruwan Allah naku ne ku za ku ci. Abinda zai samai abinda kuka yi dan shi, taqawar da kuka yi dan jin tsoron shi da neman ladan shi, to shi za ku samu. Shi yasa yake so a kyautata niyya. Kai dan Allah, kada ka ce kai dan a ce kai. Sannan wannan zamani da muke ciki na kuncin rayuwa, wasu bayin Allah ba su samu wata tuna ma sai sallah zuwa sallah. To yau in Allah ya hore maka raƙumi, Allah ya hore ma sa, Allah ya hore raguna a yanka, saboda bayin Allah su samu su ma su ci nama. Wanda ba su samu su ci, suna da ƙarancin cin naman. Idan kai da kyakkyawan niyya aka ba su, wallahi Allah kaɗai ya san ladan da za ka samu, farin ciki da za ka jefa cikin zuciyar bayin Allah. Kai in Allah ya hore ma ka sai ragunan ka ba wasu su ma su layyar, duka za ka sami lada a irin yanayin nan da muke ciki. Wani a haɗa mashi da ɗan buhun shinkafa, wani kwanan shinkafar, wani masara, wani gashi nan, hanyoyi da za ka yi na alkhairi ka kusanta zuwa ga Allah suna nan da yawa. Musamman wannan rana ita ce cikon rana ta goma ta wannan wata na Zulhijja, wanda suke su ne ahabu ilallah, kwanakin da Allah ya fi so ka yi aiki nagari a cikin azurta mu da su. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mu zama masu ma Allah godiya. Jiya mun sha ruwa, gari yayi kyau, yayi sanyi, lafiya ta samu. Ka dubi fuskokin bayan Allah sharshar ga sanan, lafiya ta samu. Sai mu ƙara ma Allah godiya, mu ƙara kusanta zuwa gare shi da ayyuka na ƙwarai da nisantar sabansa. Sai ya ƙara saukan mana da rahama da ni'ima, mu riƙa addu'a wannan zama albarka. Allah ya sa ya zama alkhairi a gare mu, duk wani shari na damina Allah ya tsare mana. Allah ya saukan mana da ruwa wanda za mu iya amfani da shi, ba wanda zai zama cuta a gare mu ba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Daga cikin ayyuka a yau da ake so shine ziyara ƴan uwa, ziyara abokan arziki, ziyara makwabta da ta yi murna. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah ya karɓa mana, ya karɓa maku. Allah ya karɓa mana ibadunmu. Ziyara da girmamawa da mutuntawa. sannan wannan layya malamai sun bayani cewa zaka ci zaka yi sadaka zaka yi kyauta kyauta ta bambanta da sadaka sadaka akan yi ta ga mabukaci amma kyauta har ga wanda yake kila ma ya zika wadata kila ya zika hali zaka iya bashi layya duk an yi wannan rangwamen zaka iya ci kuma zaka iya ajewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd daga cikin ayyuka wanda ya kamata a yau kai dan uwa shine kai kokarin jefa farin ciki ga dan uwanka musulmi ta dukkan hanya wace musulunci ya yadda gaida shine a sallama gare shi zuwa kai masa ziyara da gaya masa magana kyakkyawa dan ita ma sadaka ce kyakkyawan magana ga dan uwanka musulmi tana cin abin da ake kira sadaka sai mu dawo tunatar da kanmu abin da muka saba cewa kullum mu lura da bangaren tauhidi wanda duk ya saurari hudubar arfajiya limamin ya tabo bangaren rukunan nan na musulunci guda biyar da rukunan imani guda shida to mu kokari mu kula da su wani a cikin su ya rauni ta tare da mu ba lokacin sharhi nan musulunci guda biyar mun san su kalmar nan ta shahada shaidawa ba abin bauta da tantanta sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne baya da zake ka bauta ma Allah sai ta hanyar koyarwarsa sannan yin sallah azumi zakka aikin haji waɗannan karmu ya damu basu hukunnan imani guda shida imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai canta da mara canta wannan dole ne mu dawo mu rika tunatar da mu wannan rukunan sune musulincin yadda ka da Allah cewa shi ya halice ka kuma shi ne abin bautarka kuma ka ya kawo ka duniyan nan dan ka bauta masa yadda ka da manzo shi ne shugabanka shi ne manzanka shi ne abin koyinka ba wani abu da zaka yi na rayuwa sai yadda yake kai sannan imaninka da mala'iku suna nan tare da kai suna daukar duk abin da kake suna recording suna rubutawa suna alkintawa ba gara ba zago ba cewa computer ta lalace ba cewa takardun za a kone su a kasa gane aikin a'a suna nan suna tare da mu kiraman katibi ya alamuna ma tafalun suna rubuta duk abin da muke aikata to imanin ka da wannan ba za ka shiga lungu da sako ka je ka saba ma Allah ba dan ka san suna tare da kai kuma suna ganin ka sun san me kake imanin ka da ainihin manzanni da Allah ya aiko gaba daya sannan da shugaban su sallallahu alaihi wasallam shine manzanka shi zaka tafi da rayuwarka bisa yadda ya tsara sannan imanin ka da littattafai da Allah ya sauka mana qur'ani shine littafin da zaka koyi da shi wanda dukkan shari'a tana cikin sa haske ne daga Allah zuwa jibrilu zuwa manzo zuwa gare mu wanda ya riko da shi ya tsira wanda ya aje shi waje ɗaya rayuwar shi ta lalace shi yasa Allah ke cewa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya bijire mu ambato na shine qur'ani ta dau wata tsarin rayuwar ta daban baya sauraron me Allah yace me manzon sa yace Allah yace zai rayu rayuwa mai kunci mai wahala yau ita ake fama da ita an kasa gane me matsalar da ta sa ake shiga rayuwa mara dadi an kasa fahimta wani yace maka talauci ne wani yace mutane suka yawa a duniya wani yace maka tsaro ne babu ɗan sanda za a ƙara sojoji za a ƙara SS za a ƙara wani yace maka a'a ai mutanen ne za a rage sun yawa a duniya wai shine solution wai ga maka solution shine a dawo a rike shari'ar Allah a bi tsarin Allah a bi tsarin manzo wallahi mafita duk tana ciki haka annabi ya sami al'umma cikin duhun duhununu suna zalunci dukkan zalunci dan ba zalunci ne yace mutum ya kashe ƴansa da kansa ya je binne ta amma da suka rike qur'ani suka rike sunnan manzo sai ga su duk duniya ta san da su to mun dawo mun rike qur'ani mun rike shari'ar Allah tun daga tsarin gidanka tsarin ungoku cinikinka fadi tashinka siyasarka komai ya zama tsarin Allah da manzo wallahi za mu ga canji da gyara amma sai da muka ce ba shi bane
kare security ne waye waye dabaru sai Allah ya bamu da dabarun namu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd daga cikin imani imani da ranar lahira za ta zo sababin zuwan ta da zamu tabbata mutuwa duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya ta farko saura ta biyu mutuwa ake kullun har ma yau tunani ake wai kamar ba za a rika mutuwa ba sai a ta lissafi yau mutun kaza suka mutu gozo to wace ba za a mutu ba ai dole za a mutu tunda da rayuwa duk mai rai sunan shi matacce yau mutun kaza su mutu gobe su mutu wannan haka kaida take ba za mu tabbata ba shekara 100 in duniya na nan wasu ne ba mu ba wallahi duk mun tafi lahira ashe kaga kai imani da ranar lahira za ta zo za a mutu za a tashi za a yi hisabi za a bincike kowa zai an bincika aikin shi sai wanda za su wuce ba tare da hisabi ba Allah ka sa mu cikin su ya ƴan uwa imaninka da ranar lahira da binciken da kake tsammanin za a yi ma shi zai sa ka saita rayuwarka ba maganar ka ce kai abin da kaga dama za ka yi ba ba ruwanka ba halal ba haram ba ruwanka da tsarin Allah wannan shike cutar da mu a yau duk wanda ya san akwai kiyama ya imani za ta zo za a tashi za a bincike wallahi zai saita rayuwarsa shi yasa ake so mu rika tuna wannan rukunin imanin a cikin zuciyarmu ko shi imani da kadara mai kyanta da mara kyau in kana da wannan imanin me zai tada hankalinka ka tada hankali ka san lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'minun ya ƴan uwa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuto tun fil azal a cikin lawul mahfuz abin da aka rubuta ma a cikin mahaifiya kana wata hudu abinda aka rubuta na arzikinka da samunka da ajalinka shaqiyun aw sa'idun duk yana nan komai lokaci yake jira to ashe kaga ba za ka rika tada hankalinka ba in kadara mai kyau ta zo sai ka karba ka gode ma Allah abinda kake so abinda baka so yazo ya same ka sai ka maida al'amari ga Allah kai hakuri sai zama alkhairi gare ka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd daga cikin abin da ya kamata mu rika tunatar da junan mu zamantakewa mu cewa da kullum ta gidaddajin mu da ungunnin mu da kasunnin mu makwabtakan mu akwai matsala makwabtaka ta zama akwai cutar da juna mu rika ma wani abin wallahi duk mai hankali ba zai yi shi ba yau ka dauki hanyoyin ruwa a ungunnin mu yadda suke kai ka san gwamnati duk ba za ta bice mana drainage ba za ta gyara mana ba amma wai ba za mu iya haduwa unguwa mu daidaita ya za mu yi mu dan zuba nan ruwa ya rika wucewa ya za mu yi mu gyara can ruwan ya sami hanya a sai ka ga ruwa kan hanya kai ka zo ka shiga ka wuce ni in zo in wuce wancan haka muke ta rayuwa a wani ma in ya kwaso bolar shi cikin kwata zai zuba shi ba ruwan shi ta da fito gidan shi nan kuma ta cutar da kowa nan sauro zai ta kankasa nan kwayan cuta za su samu duk muna gani ba za a samar da community za a yi community na unguwa da za su rika tattauna matsalar layin su matsalar unguwar su matsalar lungun su matsalar layiya za a samu ya tsaftata tsaftar nan tana cikin cikon imani ƴan uwa amma yau mun zama wasu iri sai ka ga abin babu daɗi kai ka san gwamnati ba za ta yi maka ba in za ta yi tana iya abin da take amma wallahi ba za ta iya ba to me yasa ba za mu haɗu ba kowace hudu ba ne magana dan me yasa gwamnati ba za ta tilasta ba kowa share shi ki san yadda za ya rika daukar ta ana kai ta inda ya dace mun ga wasu kasashen kudin daukar shara kowa gurgurdan halin shi ne yanzu anan za a iya tsari wani 200 wani 500 a wata wani 1000 ga kamfani da zai kwashe ba ruwanka a laida za ka aje a zuwa daukar cikin dare shikenan amma mun babu sai ka kwaso shara sai ka zo ka zuba yanzu layyan nan da za a yi haka wani zai kwaso cikin wannan abin tumbi din da abubuwa ya zo ya zuba mutane tawari ga ruwa ya zo ya haɗu ina amfanin wannan dukkan mu mutane ne masu hankali musulmi mu da aka ce mu yi tsari sai ga tun daga kan mai unguwa ba zai haɗa kan musulmi a yi wannan ba kansula na unguwa ba zai haɗa a yi ba dattawa na unguwa elders ba za su haɗa kowa kawai cin gashin kan shi kai da yan ka fito ka san da ya za ka tsallaka ka tafi kasuwa san ma kasuwan ka je haka bolar take haka wata irin rayuwa muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ko mun ko mun so sai mun fada mu kan mu gaskiya kuma sai mun yi aiki da ita zamu ka canji. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai taba canza mutane wani hali da suke na rashin daɗi sai sun canza da kansu. Mu dawo maganar security da ake ta fama da bala'in da muke ciki da yakanmu da ake yaki da sun kuru daga gabacin Najeriya yana nema ya dawo yammacin Najeriya. Wannan musifa ce da ya kamata mu yi addu'a wannan nauyi ke kansu su tashi su bincike su gano me yasa wannan abu ke faruwa haka. Me yasa wata area ta ƙasa ake ta yi ake kashe mutane babu dalili, ake zubar da jini babu dalili, kuma wani bangare ake ta yi kuma a cikin mu ake yi. Wannan wata matsala ce da kalubale ce ga shugabannin mu. Wajibi ne su tashi su sauke nauyin da ke kansu, mu kuma talakawa mu ba su haɗin kai, sannan mu riƙa masu addu'a, addu'a wacce za ta taimake su, ba addu'a da za ta karya su ba. Sannan su riƙa neman shawara ga wanda shawara su take da amfani, kuma su yi aiki da shawara in an ba su, su daina ɗauka cewa fahimtar su kaɗai ta isa. Duk shugaba yana buƙatar shawara, kuma yana buƙatar ya yi aiki da shawarar ta gaskiya in an ba shi. Malam ya iso, Allah ya karɓa mana ibadarmu, Allah ya taimake mu gabaki ɗaya, Allah Ubangiji ya mana jagora.